بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم اغتسل، ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات، ثم غسل سائر جسده. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما، فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب، فقال لنا مكانكم، ثم رجع فاغتسل، ثم خرج إلينا ورأسه يقطر، فكبر فصلينا معه.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما يهك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدسة دواء وانا نمتشي نرى نر السبر ايو ايا قوة جماد الاولى جماد الثانية جماد الثانية هجرة منذ صلى الله عليه وآله وسلم دبو ايا دبليه دبتلاتين ايا wanda kuma ya zo daidai da 15 ga watan 5 miladiya ta 2010. A wannan majalisin namu na mako-mako cikin karatun littafi mai suna At-Tajrid As-Sarih li Ahadith Al-Jami' As-Sahih wallafar Al-Hafiz Zainuddin Ahmad ibn Abdul Latif Az-Zabili rahimahullahu ta'ala. A yau kuma wannan shine majalisinmu na 117. Za mu tashi kan hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha. Qalat, tace: kana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam idha ghtasala min al-janabati. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idan zai yi wankan janaba, ghasala yadayhi, sai ya wanke hannayensa biyu, wa tawadda'a wudu'ahu lis-salati, yayi alwala irin alwalarsa ta sallah, sun magtakala, sannan yayi wanka, sun mai kallilu biyadaihi sha'rahu, sannan ya tsitsefa gashinsa da hannayensa biyu, hatta idza zanna annahu qad arwa basharatahu, har sai ya tabbata cewa ya jika fatar kansa, afada alaihi alma'a 3 marrat, sai ya farara ruwa a kansa sau uku, sun magasala sa'ira jasadihi, sannan ya wanke sauran jikinsa. Wani hadisi na Aisha radiyallahu ta'ala anha, riwayar Hishab ibn Urwa daga babansa Urwa daga Aisha ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha, tana gaya mana yadda wankan annabi sallallahu alaihi wa sallama na janaba ya kasance. Kamar yadda muka faɗa a farkon wannan babin, a farkon kitabul ghusli, muka ce yawanci wato hadisai guda biyu su ne jigo a babin wankan janaba, hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha da hadisin Maimunata bint al-Harith ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha. Waɗannan mata biyu na annabi sallallahu alaihi wa sallama sun ruwaito yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake wankan janaba, kuma abin nan da suka ruwaito kusan shine jigo wajen bayanin hukunce-hukuncen wanka. Don haka sun zo, wato ruwaya daga gare su ta zo daga hanyoyi daban-daban, kowace ruwaya takan zo da wani hukunci ko wani bayani wadda ƴar uwarta watakila bata zo da shi ba, don haka su dai hadisan Aisha da Maimuna sune suke ta maimaituwa amma ta hanyoyi daban-daban kuma dauke da hukunce daban-daban, shi yasa Imam al-Bukhari yayi ta nanata su. Kusan hadisin Maimuna ya kawo ta wajen sau takwas a Kitabul Ghusl, wato sau ɗaiɗai har sau takwas a cikin Kitabul Ghusl kawai, wanda yake nuna maka cewa wannan hadisi da nata da na ƴar uwarta Aisha su ne suka yi bayani suka fayyace hukunce-hukunce da dama na wankan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Imam al-Bukhari ya sanya wannan hadisi karkashin wani babi da ya kulla mai cewa babu takhlilu sha'ri athna al-ghusl, haka yake a wajen ku, wato tsatsefa gashi a lokacin da ake wanka. A karkashin wannan Imam al-Bukhari ya kawo shi don yayi bayanin hukuncin tsatsefa gashi. To kai daga jin tsatsefa gashi ka san gashin Larabawa, gashin kawai da tsatsefa za ka yi gashi kwal-kwal, ko da matan ka ai ba kowace ce za ta tsatsefa gashi ba, dan kaɗan aka ɗara namu. Aisha radiyallahu ta'ala anha ta ce kana rasulullahi idan tasalla min al-janabati, manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan zai yi wankan janaba, idan tasalla ai idza arada an yaghtasila min al-janabati, zai yi wankan janaba ghasala yadayhi, sai ya wanke hannayensa biyu kafin ya tsoma su a cikin akushin wankansa, sai ya fara wanke su, watawadda'a wudu'ahu lis-salati, sannan ya alwala irin alwalar da yake ta sallah, wato ya gabatar da alwala. Mun yi bayani akan wannan alwalar a hadisan da suka wuce a baya. Thumma ghtasala, sannan sai ya yi wanka. Thumma yukhallilu bi yadayhi sha'rahu, sannan sai ya tsefe handa wato gashinsa da hannayensa biyu. A nan cewar da sai ya tsefa gashinsa da hannayensa guda biyu bayan ta ce thumma ghtasala, wannan shine at-tafsil ala al-ijmal, bayan an zo da bayanin wankan a dunkule sai kuma aka zo da bayanin wani hukunci da shi wankan ya kunsa a cikin bayani wanda yake dalla-dalla, wato at-tafsil ala al-ijmal, da ta ce thumma ghtasala kan kamar ta gama bayanin wankan duka, sai kuma ta kara cewa thumma yukhallilu bi yadayhi sha'rahu, kaga wannan bayani ne na wani abin da shi wankan ya kunsa wanda take so ta fito da shi a cikin wannan jumla. Wannan hadisi na Aisha radiyallahu ta'ala anha yana nuna mana cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama in ya zo wanka bayan ya wanke hannunsa sannan ya yi alwala irin alwalar sallah, to kafin ya kwalla ruwa sau uku a kansa yakan tsatsefe wato gashin kansa, wato yakan ibi ruwa ya sa yan yatsunsa a cikin kansa yana zizzirzawa har sai ya tabbatar da cewa wato fatar kansa ta jike da ruwa, shine hatta idza zanna annahu qad arwa basharatahu, zanna anan ko dai ta zama a bazinta, wato idza zanna idan ya samu zato mafi rinjaye, ko kuma zanna anan tana nufin alima, wato har sai ya tabbatar da za ta yi daukan wannan ma'anonin guda biyu, sai ya tabbatar da cewa yanzu gashin abin nan fatar kansa ta jike da ruwa, in ya yi wannan sannan kuma a fada alaihi alma'a talata marrat, bayan ya yi wannan tsatsefa kan sai kuma ya zo ya zuba ruwa a kansa sau uku, ya wanke kansa sau uku. Wannan shi ne abinda ya zo a cikin hadisin Aisha, bayanin tsatsefa gashin kai, bayan an tsatsefa gashin kai sannan a sake wanke kai sau uku. Wannan Aisha a hadisin Aisha kawai yanzu bai zo a hadisin Maimuna ba, Maimuna ba sai wannan bayanin ba a tata ruwaya. Imam al-Bukhari ya fitar da wannan hadisi a farkon Kitabul Ghusl ta hanyar Malik ibn Anas, shi kuma daga malaminsa Hisham ibn Urwa shi kuma daga babansa Urwa ibn Zubair, shi kuma daga innarsa ko babban dinsa innarsa Aisha ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha, a can yake cewa tawadda'a kama yatawadda'u lis-salati, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya alwala irin alwalar da yake yi domin sallah. Sai ta ce thumma yudkhilu asabi'ahu al-ma' fil ma'i, sannan sai ya sanya ɗan yatsunsa a cikin ruwa, wato ya jika su da ruwa, fa yukhallilu biha usul ash-sha'ri, sai ya tsatsefa gindin wato gashin kansa da wannan ɗan yatsun nasa. Thumma yasubbu ala ra'sihi thalatha ghuraf bi yadayhi, sannan ya zuba kamfata uku ta ruwa da hannunsa a kansa. Kaga kenan a nan ta ƙara fito mana da bayanin, wato zai sanya ɗan yatsunsa a cikin ruwa, sannan ya kamfato abinda ya kamfato da sunan ruwa, sai ya sa a kansa ya ta tsitse kansa, sai ya yi haka, sannan sai ya zuba ruwa kuma sau uku, kamfata uku a kansa. Wannan ya fito da ma'anar da yake da take cikin wannan hadisin. Imam Muslim ya fitar da wannan hadisi ta hanyar Muawiya, shi kuma daga Hisham ibn Urwa, shi kuma Hisham daga babansa daga Aisha radiyallahu anha, yake cewa tawadda'a wudu'ahu lis-salati, yayi alwala irin ta sallah, thumma ya'khudhu al-ma'a fa yudkhilu asabi'ahu fi usul ash-sha'r, sannan ya ibi ruwa ya zira ɗan yatsunsa a cikin gashin kansa, a can gindin gashin kansa, hatta idza ra'a an qad istabra, hatta ya tabbatar da cewa ruwa ya tabu fatar kansa, hasana ala ra'sihi thalatha hasanat, ruwayar Muslim kenan, sai ya zuba ruwa kamfata uku a kansa. Hakanan Hammad ibn Zaid ya rawaito wannan hadisi daga Hisham, shi ma a lafazinsa abinda yake cewa bayan ya faɗi alwala, sai ya ce thumma yudkhilu yadahu fil ina'i, sannan ya shigar da hannunsa cikin ƙwaryar ko abin nan darin da yake da ruwan wankan ke ciki, fa yukhallilu sha'rahu, sannan ya tsefa gashin kansa, hatta idza ra'a annahu qad asaba al-bashara, hatta ya tabbata ruwa ya taba fatar kansa, aw anqal bashara, wato ya tsabtace fatar kansa, afraga ala ra'sihi thalathan, sai ya farara ruwa uku sau uku kuma a kansa. Wannan ruwayar Muslim ce, kuma ruwayar Abu Dawud ce. Abu Dawud ya rawaito hadisin da wannan lafazin. Imam Ahmad shi ma ya rawaito shi a cikin littafin sa Al-Musnad ta hanyar Yahya ibn Sa'id, shi kuma daga Hisham ibn Urwa, shi kuma daga mahaifinsa daga Aisha. A hadisinsa, a hadisin ruwayar Imam Ahmad, yake cewa thumma yukhallilu usul sha'ri ra'sihi, sannan ya tsitsefe gindin gashin kansa, hatta idza dhanna annahu qad istabra'a al-bishra basharata, hatta ya tabbatar da cewa ruwa ya tabu fatar kansa, igtarafa thalatha gharafatin fa yusibuhunna ala ra'sihi ko fa yasubuhunna ala ra'sihi, sai ya kamfati kamfata da hannayensa guda uku ya zuba a kansa. Hakanan Imam an-Nasa'i shi ma ya fitar hadisin ta hanyar Hisham, ta hanyar Sufyan daga Hisham, shi kuma a ruwayarsa sai ya faɗi wato yana tsefa kansa sau biyu, a ruwayar Ayyub ya ce sau biyu ko sau uku, ya tsiba ya tsefe, ya tsiba ya tsefe kafin ya zuba ruwa kuma a kansa. Ibn Rajab al-Hanbali a cikin sharhin da ya yi wa Fathul bin nan Sahihul Bukhari mai suna Fathul Bari, yake cewa a dunkule dai wannan ruwaya ta Aisha abu ne da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama, cewa ya tsitsefe gashin kansa da ruwa, har sai da ya tabbatar da cewa ruwa ya taba fatar kansa, sannan ya zuba wa kansa ruwa. Wato abinda za ku kula a nan shi ne sai da ya fara tsatsefa gashin kansa, sannan kuma ya zuba ruwa a kansa sau uku. Wannan shi ne abinda duk lafizan hadisan suke nunawa. Qurtubi, Abu al-Abbas al-Qurtubi, ba Abu Abdullahi ba, Abu al-Abbas al-Qurtubi mai littafin al-Mufhim, yake cewa manzo Allah watakila ya yi haka ne don ruwa ya samu sauƙin shiga, shi ya sa ya yi wannan. to duk da cewa wannan magana ta shi kamar tana nuna idan ruwan zai samu shiga ba ma sai an yi ba amma maganar Aisha da take cewa hatta idza zanna annahu qad arwa basharatahu yana nuna cewa shi wannan ruwa da yake yi ba yana tsitsefa gashin kansa zaman kansa sai ya tabbatar da cewa ruwan nan ya kosar da fatar kansa shine ma'anar arwa din ai daga al-irwa ne al-irwa shine ka sha ruwa ka koshi take hatta idza zanna annahu qad arwa basharatahu kaga ashe wannan ruwa da yake yi ba na farko yana tsitsefa gashin kansa zaman kansa yake ba sannan daga baya kuma yazo ba kamfata uku a kansa to kaga wannan shine abinda shi kansa babin da Imam al-Bukhari ya kawo yake nunawa cewa tsatsefe gashin kai lokacin da ake wanka kuma wannan wata sunna ce babba ta annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin sunnoni na wankan janaba Ibn Rajab yana cewa da dama daga cikin fuqaha basu fada ku da wannan sunnar ba shi yasa ba basu yi nuni zuwa gare ta ba basu ambace ta ba cikin sunnonin wanka duk da cewa sun ambaci sunnonin wanka da dama da ladabban wanka da dama amma da damansu basu ambato wannan sunnar ba in ga kula abinda ake fada kawai shine wanke kai amma ba a fadar tsitsefa gashin kai da farko sau uku sannan kuma wanke kan wato in ga kula anan akwai wasu abubuwa guda biyu za kowanne zaman kansa yake tsitsefa kai sai ya tabbatar da cewa gashin abin nan ruwa ya taba gashin kansa abin nan fatar kansa sannan kuma ya zuba kan fata uku a kansa kaga sunnoni biyu ne masu abin nan hukunce ne guda biyu masu zaman kansu na farko tsitsefa gashin kai sannan kuma wanke kan shi kansa to shine Ibn Rajab yake cewa duk daga ta sunna ce da ta tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Aisha ta hanyoyi daban-daban kusan littattafai da yawa duk sun ruwaito kamar da kuka gani Imam al-Bukhari ya ruwaito sau biyu a hadisin Aisha Muslim ya ruwaito Abu Dawud ya ruwaito Nasa'i ya ruwaito da sauransu to amma kuma malaman fiqh ba su fada ku da wannan sunnar ba yace wanda ya ga ya fada ku da ita shine Ibn Qudama mai littafin Al-Mughni shine ya dan nuni zuwa gare ta amma da dama daga cikin malamai in suka zo batun wanka yace abinda suke fada da sun ce alwala sai su ce ya zuba ruwa a kansa sau uku ya tsatsefa kansa wato wannan ruwan sau uku da shi zai tsatsefa kansa tare da cewa tsifar kan daban sannan zuba ruwan kuma daban yadda Aisha take nunawa wato wannan duk bayani ne dai na sunna ta kamala a cikin wanka idan mutum ya zo da ita to ya zo da wata sunna yana da wani lada ɗuriya akan wanda bai zo da irin wannan sunnar ba ba ka kakkaga cewa kanka irin namu ne ka tsiyi kai din idan kai da niyyar sunnantuwa da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai kyakkyawan fata na cewa za ka samu wannan ladan ba kakka damu cewa kai kanka kwakwido ne babu komai ka ce kai wannan sunnar ta larabawa ce a'a kwatanta a hakan duk da ba gashin dai ya hakan ka gani ubangiji ba zai barka tashi a babu ba haka malamai da dama da suka yi maganar sunnonin wanka da ladubban wanka da hukunce-hukuncen wanka abinda kawai suke faɗa shine mutum ya ebo ruwa sau uku ya tsatsefe gashin kansa ya wanke kansa sau uku shikenan an samu wannan cikin maganganun manyan malamai kamar Sufyan ibn Uyayna kamar Ahmad ibn Hanbal da Ishaq ibn Rawiya sai Ibn Rajab yake ƙarin bayani sai yake cewa wattiba'u sunnati sahiha التي ليس لها معارض او لا duk da dai ga abinda malamai suka yi ta fada amma bin sunnar manzo Allah ingantacciya sunnar da ta tabbata kuma babu wani abin da yake karo da ita ko ya kankare ta ko ya ture ta yace wannan shi yafi dacewa to wannan tace wato miliya ta malami na kwarai wato abinda malamai na kwarai suke fada ko da shi ba su duba cewa ga wani malami babba ko wani shugaban su ko shugaban maza ba su ga abin da yace ga kuma wata sunna ta saba masa su ga cewa ba za su iya kira zuwa ga wannan sunnar ba ko su rinjaye da sunnar akan maganar ta ba a'a malamai da Allah su ba ruwan in dai sunna ta tabbata ta hanyar da ta inganta kuma ta zan abu ne da ya fito karara bayani ne karara ba wai a koyi yake ba wanda za a ce yana da wuyar ganewa wataƙila shi ne bai gane ba to zai fito ya rinjayar da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam akan maganar kowane ne kaga ibnu rajab al-hanbali ba hanbali ne yana bin mazhabar ahmad ibnu hanbal amma duk da haka ga abin da ya samu cikin maganar malaminsa shugabansa saba wannan bai hana shi ya rinjayar da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to haka ya kamata malamai na Allah su zama ko da yaushe sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama ita ce kan gaba idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi abu ko ya faɗi abu to wannan abin shine akan gaba duk wani abu da zai zo sai dai biyo bayan na annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa sai yake cewa wattiba'u sunnati sahihati allati laysa laha mu'aridun aw la bin sunnar annabi ingantacciya wacce ba ta da wani abin da ya ci karo da ita ya ce wannan shi ya fi dacewa akwai ruwayar Katada an Urwa daga Aisha cewa manzo sallallahu alaihi wasallama kana idza arada an yaghtasila min janabatin tawadda'a wudu'ahu lis-salati thumma sabba ala ra'sihi thalatha mirarin yuqallilu bi asabihi usul ash-sha'ri wannan ruwaya tana cikin Musnad Imam Ahmad ta hanyar Katada daga Urwa daga Aisha ruwaya tana cewa manzo sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan ya so yin wanka wankan janaba sai ya alwala irin alwalar da yake yi ta sallah sannan ya zuba ruwa a kansa sau uku yana tsatsefe tushen gashinsa da ƴan yatsunsa kaga wannan ruwaya abinda take nunawa shine abinda malamai suka rika faɗa cewa wannan zuba ruwan abinnan kamfatar uku ta ruwa da ita ce kuma zai tsaifa gashin kan naka haka ruwaya take nunawa dan cewa yayin summa sabba ala rasihi thalatha mirarin yukhallilu bi asabihi usul ash-sha'ri kaga kenan wannan zuba ruwan sau uku da shi yake tsatsefa kuma gashin kansa kaga babu tsatsefewa sannan zuba ruwa kamar yadda ruwayoyin da Aisha suka nuna to kaga wannan ruwaya kamar ta goye bayan abinda sauran malamai suka rika faɗa ne sai dai ruwayar Hisham kamar yadda Ibn Rajab yake cewa ruwayar Hisham daga babansa al-muttafaqi ala sihhatiha ruwaya da aka yi ittifaki akan ingancinta akwai ta a Bukhari akwai ta a Muslim da sauran littattafan sunna ya ce wannan ita za a gabatar akan ruwayar Katada wato ita ce kan gaba ita ce za a ɗauka a matsayin ta fito da wani hukunci wata sunna sabuwa wacce ruwayar Katada ba ta fito da ita ba don haka ita za a ƙaddamar akan ruwayar Katada wani ya ce to ai hadisin Maimuna bai kawo ba hadisin Maimuna ba a kawo wannan tsatsefa gashin kai sannan kuma a wanke kai sau uku ba ce ko da ba a kawo hadisin Maimuna ba wannan baya nufin in ya zo a hadisin Aisha kar a ɗauka Maimuna tana faɗar wani nau'i na wanka annabi sallallahu alaihi wasallama Aisha ma tana faɗar wani nau'i kaga kowanne hadisinsa zaman kansa yake ba wai labari ɗaya suke bayarwa ba bare ka ce anan sun yi bakin dabo ko wannan ya faɗi abin da wancan bai faɗa ba a'a kowa yana bada labarin abin da ya gani ne saboda haka yana daga cikin sunnoni na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wani lokacin yana yin wannan tsatsefewar sau uku a tsatsefa gashin kansa da ruwa sau uku sannan ya zuba kuma kamfata uku wannan ruwayar Aisha ce ba ka zaman kanta take ruwayar Maimuna da bata kawo wannan ba shi ma yana nuna cewa in ka yi wankan ba tare da ka tsefe ba shi kansa ba laifi kai ba to game da tsatsefa gashin kai da kuma gashin gemu wanda bai zo a cikin wannan ruwayar ba tsatsefa gashin kai da gashin gemu ko a alwala abinda Ibn Battal yake faɗa a cikin sharhin sanan Sahih al-Bukhari yake cewa tsatsefa gashin kai a wankan janaba malamai sun yi ijma'i a kansa wato malamai sun yi ijma'i a kan tsatsefa gashin kai a wankan janaba a nan ku rarrabe tsakanin matsalar da muka gama da wacce yanzu muke kai matsalar da muka gama tattaunawa shine tsatsefa gashin kai daban sannan kuma da kwararar ruwa sau uku daban wanda ita ce Ibn Rajab yake cewa wata sunna ce babba sunnatun azima sabitatun an annabi sallallahu alaihi wasallam sai kuma magana shi tsatsaye bagashin ai sauran ruwayoyin ma sun zo da batun tsatsaye bagashin amma kuma basu bambance tsakanin tsatsaye bagashin ba da waccan gambata uku zaka su ma sauran malamai sun yi magana tsatsaye bagashin sai dai kawai suna hada shi cikin wannan wanke kan sau uku da ake magana zaka malamai duka sun yi ijma'i akan tsatsaye bagashin kai sai kuma suka yi kiyasin gashin gemu don shi ma gashi ne kamar gashin kai don haka hukuncin sa irin hukuncin gashin kai ne wajen tsatsefewa sai dai sun yi sabani wajen tsatsefa shi gashin gemu din shi gashin gemu tsatsefa sa zai zama kamar tsatsefa gashin kai wajen wajenci ko ko a'a waɗanda suke ganin lalle lalle a tsatsefa gashin gemu kamar da tsatsefa gashin kai a cikin sahabbai akwai Uthman ibn Affan da Ali ibn Abi Talib da Ammar ibn Yasir da Ibn Abbas da Abdullahi dan Umar da Anas radiyallahu ta'ala anhum dukkanin su suna tsatsefa gashin gemun su yayin da suke alwala a cikin tabi'ai akwai Abu Qilaba akwai Ibrahim an-Nakhai akwai Sa'id ibn Jubair akwai Afa ibn Abi Rabah manyan malaman Kufa da malaman da Makka a cikin tabi'ai wanda su ma suna ganin a tsatsefe gashin gemu kamar yadda za a tsatsefe gashin kai a lokacin wankan janaba amma suna ganin akwai sauki a cikin wannan ko da ba a tsatsefe ba komai akwai Amir ibn Shurahbil ash-Sha'bi tabi'i ne daga cikin tabi'ai mutanen Kufa akwai Tawus ibn Kaitan shi ma babban malami ne tabi'i ne daga cikin tabi'an abin nan mutanen Yaman akwai Al-Qasim ibn Muhammad ɗaya daga cikin fuqaha'ul Madina guda bakwai da ake ji da su a zamanin sa akwai Al-Hasan Al-Basri Al-Hasan ibn Abi Al-Hasan Al-Basri babban malami masani akwai Abu Al-Aliya akwai wata ruwaya daga Nakhai waɗannan duk suna ganin tsatsefa gashin gemu bai kai tsatsefa gashin kai ba a wajen alwala Imam Malik maganganun da aka ruwaito daga wajen sa sun bambanta wato maganganu ne daban-daban akwai ruwayar Abdurrahman ibn al-Qasim Abdurrahman ibn al-Qasim kusan a cikin dukkan waɗanda suke ruwaya daga maliku shine kan gaba kusan ruwayar sa ake gabatarwa akan ta kowa kuma shine kusan na ƙarshe wa cikin waɗanda suka ji muwatta daga malik dan da shi aka binne Imam Malik mutumin Masar ne amma ya zauna a Madina don sauraren ilimin Malik kuma ya kwashi ilimi mai yawa daga baya koma ƙasarsa bayan rasuwar Malik ya ci gaba da yaɗa ilimin Malik shine Abdurrahman ibn al-Qasim to shi waya ta yiwo daga Imam Malik yana cewa tsatsefe gashin gemu a wankan janaba ko a alwala bai zama wajibi ba wannan shine ita ce ruwayar dan Qasim daga Imam Malik tsatsefe gashin gemu a wankan janaba ko alwala yace bai zama wajibi ba amma a ruwayar Ibn Nafi da Ibn Wahab Abdullahi ibn Wahab kamar yadda yake cikin littafin Al-Majmu'a Al-Majmu'a ɗaya ne daga cikin manyan littattafai na Malikiya kun san littattafan Malikiya akwai Ummahatul Kutubi Ummahatul Dawawi waɗanda su ne makura a ilimin fiqhun mazhabar malikiya duk wanda bai san su ba to ba a gurin malikawan na gaske bai isa ba ko ya ce muku shi ba maliki ne ƙarya yake sun ce ba a ɗaukan shi daga cikin malamai bai san komai ba in ka ɗauke maganar muwatta farkon littafi shi ne mudawwana kun san al-mudawwana yana nan a kasuwa amma an ci ba damu da al-mudawwana ruwayar suhunun daga Abdurrahman ibn al-Qasim shi kuma daga Malik suhunun ibn sa'id at-tannuhi shi ne ya tattara shi ruwayar sa ce da ya tattara daga Abdurrahman dan Qasim wanda muka ce kusan shi ne mafi zama amintacce a cikin almajiran maliku da ake gabatar da ruwayarsa a kanta sauran a gurin malikiya ba to shi tattara ruwayoyinsa daga Abdurrahman dan Qasim daga Malik ibn Anas shine littafin budan wana sannan littafin da yake biyo bayan sa shine littafin al-wadiha na Abdul Malik ibn Habib al-Andalus al-wadiha duk da shi Abdul Malik ibn Habib gurin malaman hadisi makaryaci ne amma babba ne kuma littafin sa kusan a gurin malikawa sha'anin fikihin malikiya ba kama hannun yaro littafin da yake biyo bayan al-wadiha shine al-utubiyya ko al-mustakhraja ko al-utubiyya 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 na'am bil ayn wannan littafin na al-utubiyya wallafar wani da ake kira ibn abdus shi ya wallafa shi abdus na'am shi ya wallafa shi kusan samun sa lokacin da ya wallafa wannan littafi shi aka watsar da littafin al-wadiha sai zan mutanen andalus da mutanen afrika a da can aka ce afrika ana nufin tunis al-qarawiyyin sai zan ba su da littafin da suke ji da shi kamar littafin al-utubiyya sannan daga bayansa sai littafin al-mawaziyya na ibn al-mawaz al-mawaziyya na ibn al-mawaz sannan daga baya sai littafin al-majmu'a waɗannan su ne manya-manyan ummahatul kutub na malaman malikiya da suke takama da su to a cikin littafin al-majmu'a an ruwaito daga Nafi ibn Nafi da kuma Abdullahi ibn Wahab cewa Imam Malik ya wajabta tsefe gashin tsefe gemu mutlaqan wato bai bambance ba tsakanin wankan janaba da alwala ya ce kawai tsefe gemu wajibi ne don haka kaga tunda ya saki ruwar haka nan bai kayyade ta ba wanzuwa bin nan tsefe gemu a wanka ya shiga haka nan tsefe gemu alwala ya shiga a ruwayar ashab da take cikin littafin al-utubiyya shi kuma abinda yake ruwaitowa daga Malik yana cewa tsefe gemu a wanka wajibi ne amma alwala ba wajibi ba ne wannan ruwayar ashab ce to wannan ra'ayi na biyu shi ne ra'ayin Abu Hanifa ra'ayi na uku kai da aka ruwaito daga Malik shi ne ra'ayin Abu Hanifa shine ra'ayin al-Thawri shine ra'ayin al-Awza'i shine ra'ayin Layth ibn Sa'ad da Imam Ahmad da Ishaq ibn Rahuya suna bambancewa tsakanin wanka da alwala ta idan wanka ne wajibi ne kai tsefe gashin kanka in alwala ne kuma bai zama wajibi ba abinda kuma ake ruwaitowa daga Imam Shafi'i shine tsefe gashin kai a alwala ko a wanka wannan sunna ce abinda ake bukata shine dai ruwa ya isa kai in ruwa ya je ya taba kwanyar kai shikenan ba lalle ne sai an tsitsife ba in a janaba ne wato a samu ruwa ya cika wato fatar kan mutum shine abinda ake bukata inda Imam Shafi'i in an tsaitsaifa gashin kan kuma to an zo da abinda yake sunna ne amma almajiran sa biyu su suna ganin wajibi ne alwala da wanka duka almajiran Imam Shafi'i akwai al-Muzani da abin da Muhammad ibn Abdul Hakam so suna ganin wajibi ne anan abin da za ku yi la'akari da shi ne yadda malaman nan suke ta sassabawa wani lokaci ma tsakanin malami da almajiransa wani lokaci shi kansa malamin a samu ruwayoyi daban-daban wani lokaci ya ce kaza wani lokaci ya ce kaza wanda yana nuna maka ilimi ba a daskare yake a buɗe ba na farko shi kansa malami zai iya faɗar magana yanzu gobe kuma ya ga cewa ba wannan magana ce ta dace ba wata ce daban ta dace sai kuma ya yi ta jibi kuma ya iya gano wani dalili da zai sa ya canza magana ce ta biyu ta koma wata magana ta uku wanda duk ilimi na hukunta wannan shi yasa za a ga ruwayoyi daga Imam Ahmad da yawa ruwayoyi daga Imam Malik an samu da dama wannan yana nuna cewa kullun cikin bincike suke kuma duk sanda suka gano wani abin da jeba su gano shi ba za su yi tabbaninsa za su mai da shi abin faɗa kuma hujja a cikin bayanansu sabanin mu da in mutum ya kafe akan ra'ayi to ko sama da kan za ta haɗe sai baba ta gani bai ba wanda isa ya raba shi da wannan ra'ayi kaga wannan kida hubanci ne da kifewa ya kamata mutum ya zama wayayye a ilimi ilimi ya fi karfin a yi masa irin wannan banga-banga din ya kamata kasancewa ilimi kullum kana kara shiga cikinsa kana kara fahimtar abubuwa da shi yasa malamai suka zan haka kuma aka samu almajiri da yake ji da malaminsa kuma zai saba masa ku duba yadda dan Kasim yake da Maliku amma duk da haka sai da aka samu wasu mas'aloli duk da ba su da yawa da dan Kasim ya saba Maliku sai da aka samu wannan ita kanta mazhabar malikiyyar duka gaba dayanta a dukkulanta wato sai da aka samu wasu mas'aloli da malikawan suka fikira ayin Maliku gaba daya gashi dai shi malikun shine jagora kowa bayan sa yake bi to amma kuma aka zo wasu matsaloli malikawa suka ja daban malikun daban Ibn Abdulbar ya gama fage ne mai daɗin sukuwa sai ya rubuta littafinsa ma khalafa malikan fihi al-malikiyyah littafin da ya rubuta musamman masail da malikawa suka saba maliku gashi kaga mutum ya zo dan na saba malikiya yayi ta rigima cewa malikun zaka saba kaga wannan bai masa mai malikiya ba an ce malikiya ba ana nufin maliku ba ana nufin almajiran da suka amince da ra'ayin kan maliku da usulin malik suna iya yin kiyasi akan asalin malik da kuma irin abin da yayi da ya zama hujja suna iya dacewa da shi wani lokaci su saba mata sannan akwai wasu masail da kwata-kwata ma malik bai magana akan su ba almajiran su suka zo suka dubi usul dinsa suka yi bincike suka gina hukunce-hukunce akan wannan usul din suka fitar da hukunce-hukunce akan waɗannan masail din sai aka jingina zuwa ga malikiya duk da cewa maliku ma bai ce komai ba ko bihin bai ce ba akan wannan waɗannan mas'alolin amma da aka za a ci gaba da ce musu malikiya ashe kaga saba malikiya ba lallai bane saba maliku bane in kuma ka ce saba maliku shine abinda malikiya saba maliku to sai ga mana cewa dukkan wata mas'ala sai ka mana maganar maliku akai sannan su ma kansu malikawan suna saba maliku su ma kansu malikawan suna saba maliku Ibn Abdulbar ba maliki ne kuma ya zauna a bi'a ta malikiya ya san mecece malikiya amma da haka ya tattara mas'aloli da malikawan suka saba wa maliku cikin almajiransa don haka nan za mu ga Al-Muzani za mu ga Ibn Abdulhakam sun saba wa malaminsu Al-Imam Shafi'i waɗanda suke ganin wajibi ne a tsatsefa gashin kai ko gashin gemu kai a cikin alwala a wanka hadisin Aisha dake da take faɗar cewa ittasala wa khallala sha'ruhu bi yadihi anan sha'ruhu gashin gemu ma ya shiga dan an ce sha'ruhu gashin sa ba a ce gashin kansa ba suka ce to kaga gashin gemu ba ya shiga gashin gashin sa abinda ya shafi alwala Ibn al-Qasim yana rawaitowa daga Imam Malik cewa yana ganin tsatsefa gemu a alwala laysa min amri an-nas cewa ba abu ne da ya samu mutane a kai ba har ma yana ganin ba lalle ne a yi ba ya cewa in dai ya wanke fuskarsa shi kenan abinda dai ake bukata shine ruwa ya isa fatar jikinsa tsatsefa gashin gemu a alwala ko a wanka bai zama tilas ba idan mutum zai yi a cikin wanka ya tsatsefa gashin gemun nasa babu laifi watakila ma ya zo da abin da yake mustahabi kuma ya fi zama infiyadi domin fita daga cikin saɓani wannan dai shine abin da wannan hadisi na Aisha radiyallahu ta'ala anha yake karantar da mu hadisin gaba hadisin Abu Huraira ne radiyallahu ta'ala anhu kana yake cewa uqimatis salatu an yi iqamat sallah wa uddilatis sufuh an daidaita sahu qiyaman a tsaye fa kharaja ilaina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fito gare mu falamma qama fi musallahu yayin da ya tsaya a gurin sallar sa wato gurin da liman ke tsayuwa zakara annahu junubun sai ya tuna fa yana da janaba fa qala lana abu huraira yace sai ya ce mana makanakum ku tsaya a guraren ku summa rajaa sannan ya koma gida fa ghtasala yayi wanka ثم خرج إلينا sannan ya fito gare mu wa ra'suhu yaqturu kansa yana diga da ruwa fa kabbara yayi kabbara harama fa sallaina ma'ahu muka yi sallah tare da shi Imam al-Bukhari ya fitar da wannan hadisi karkashin babin idza zakara fil masjid annahu junubun yakhruju kama huwa wa la yatayammam idan mutum ya tuna ya shigo masallaci cewa yana da zinaba zai fita kamar yadda yake ba tare da yayi taimama ba Imam al-Bukhari hujja yayi da wannan hadisin cewa mutumin da ya shiga masallaci sai ya tuna cewa yana da janaba fa a jikinsa to zai fita daga wannan masallacin domin ya koma gida dan yayi wanka taimama ba ta zama wajibi a kansa ba dan zai tattaka a cikin masallacin ya fita haka nan mutumin da yake bacci a cikin masallaci sai yayi mafarki to shi ma zai tashi sadaf ya fita ya je yayi wanka ba dole ne yayi taimama dan zai tattaka guraren masallaci ya fita ba wannan shine abinda Imam al-Bukhari ya kawo wannan hadisi dan yayi hujja a kansa kana cikin masallaci sai ka tuna kana da janaba ko kai bacci a cikin masallaci janaba ta same ka tashi ka fita kawai ka je kai wanka ka dawo ba batun sai taimama kafin ka fita asalin wannan mas'ala da Imam al-Bukhari yake nuni zuwa gare ta anan shine shin an yarjewa mai janaba ya wuce ta cikin masallaci ba tare da taimama ba ko ba a yarje masa ba kauli guda biyu ne kauli na farko shine kauli mafi yawancin malamai magabata wanda suke ganin cewa ya halatta mutum yana da janaba ya wuce ta cikin masallaci al-mururu fil masjid ko yana cikin masallaci ya tattaka ya fita ya je yayi wanka ya dawo wannan shine ra'ayin mafi yawancin malaman magabata shine ra'ayin Maliku da Shafi'i da Ahmad da Auza'i da sauran hujjar su na farko dai wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama ya tuna yana da janaba ba a ce mana ya tsaya taimama ba kafin ya fita kawai ya kama ya fita ya ce ku tsaya nan ya je wanka ya dawo ya yi sallah tare da su sukan yi hujja kuma da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama cewa sun kasance suna yin bacci a cikin masallaci kuma ya san inda za a yi bacci a cikin masallaci akwai yiwuwar wasu su yi mafarki amma ba a taba jin cewa wani ɗaya daga cikinsu dan ya yi mafarki yana yin taimama kafin ya fita ba saboda zai tattaka tsakar masallaci ya fita sai ya yi taimama ba a taba jin haka ba kamar yadda ba a taba jin cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarci wani daga cikinsu cewa in ya yi mafarki kada ya fita daga masallaci sai ya yi taimama ba a ji wannan ba tare da cewa ya san suna kwana a masallacin kuma ya san inda za a rika kwana a masallaci tabbas so za su yi musamman tuzurai ne duka kun san yawanci ahlus suffa kamar yadda muka karanta anan suke kwana Abdullahi dan Umar kamar yadda yake cikin sahihaini ya kasance yana kwana yana tuzurin sa yana kwana a masallaci a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaga da yiwa wata rana ya tashi ya yi mafarki annabi bai taba cewa da shi kai na ga kana kwana a masallaci ya kamata ka san akwai wani hukunci duk ranar da kai mafarki kada ka kuskura ka taka daga inda kake ka fita sai ka yi taimama sa'ilin nan ka fita annabi bai taba gaya masa wannan maganar ba wanda yake nuna halaccin a wuce ta cikin masallaci ko da kuwa ana da taimama ba abin nan ana da janaba ko kuma daga cikin masallaci a fito ko da ana da janaba akwai fadar Allah da yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa abiri sabilin hatta tattasilu Allah yake ya ku wadanda suka yi imani kada ku kusanci sallah wa antum sukara alhalun kuna cikin maye hatta ta'lamu ma taquluna har sai kun san me kuke fada wato har sai kun dawo hayyacin ku wa la junuban ko kuna masu janaba illa abiri sabilin sai dai wanda yake mai ketare hanya ne hatta ka tafilo har sai kun yi wanka wasu daga cikin malamai sai suka fassara abinda ake nufi anan kada ku kusanci mahallin sallah ay la taqrabu mawadi' as-salati a lokacin da kuke janaba illa an takunu 'abiri sabil sai dai masu wucewa daga cikin magabata akwai wanda suka fassara ayat da haka cewa kada kuna da janaba haka kawai ku je ku shiga masallaci dan haka la taqrabu as-salata ana nufin la taqrabu mawadi' as-salati Ibn Hazm yace wannan magana ce kawai ake Allah yana nufin la taqrabu mawadi'a sai ka ce cewa mawadi'a salat sai ce dan ya kawo mana rudani yace Allah ba zai talbisi irin wannan ba fa yulbisa alaina kawai yana ba zai ce la taqrabu mawadi'a salat ba sai ce la taqrabu salat da ka salla da kuma dan salla ake nufi dan kun san shi Ibn Hazm yana da ra'ayin cewa dan kana da janaba za ka shiga masallaci ka huta ka yi bacci ka yi harkokin da ka tashi bai ga wani dalili da ya hana ka ba da haka wannan hujja da cewa sai matafiyi ne kawai wanda zai ratsa cikin masallaci shi kadai aka amincewa wanda hanya ce ta biyo da shi sai ya bi ta cikin masallaci ya wuce sannan ne zai yace shi bai da wannan ba abin da yake da ayar abinda take nufi la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa 'abiri sabilin bai samu ruwa ba matafiyin da bai samu ruwa ba yayi wanka abinda sai ya tafi mai sallah shine abinda ake nufi ba magana ya kana an yarje masa kawai ya keta ran sallati abinda aka yadda kenan ba magana masallaci yake ba magana sallaci yake anan fasara da ba sun fassara wannan ayar da cewa ana nufin kada ku kusanci guraren sallah hatta ta'lamu ma taquluna har sai kun san me kuke fada aw antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna kuna cikin waye har sai kun san me kuke fada wala junuban illa 'abiri sabilin ko masu janaba har sai kun abinda sai dai wadanda illa 'abiri sabilin sai dai wadanda suke masu ketare hanya wanda su fi ketare masallaci hatta taktasilu hatta kun wanka suka ce anan abinda ake nufi illa an yakuna abira sabilin wa huwa almustaz min ghayri lufin fihi yazo ya wuce ba tare da ya zauna ba wannan ruwaya ce daga Abdullahi dan Abbas ya fassara ayat da haka Abdullahi dan Mas'ud Anas da sauran sahabbai da dama sun fassara wannan ayat da haka wasu kuma kamar Ibn Hazm da suna ganin la taqrabu as-salata ana nufin zatin sallah din dan la taqrabu as-salata junuban illa ba'da an tattasilu illa fi hadith safari sai a halin tafiya to a wannan lokaci kuna iya yin sallah da taimama shi yasa a gaba Allah ya ce wa in kuntum junuban aw in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-ghaiz aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sayyidan tayyiba shi kaga maganar taimama ce ake yi abiri sabili tana ana magana kada kai sallah kana matafi kana da janaba sai kai taimama abinda kawai yake nufi ba magana shiga masallaci a zauna ko a wuce ba haka nan masu cewa mai janaba zai iya wucewa ta cikin masallaci galibi malamai duk sun yarda galibi mas'ala guda biyu ce akwai mas'alar wucewa ta cikin masallaci wacce ita ce tushen matsalar mu wucewa ko daga cikin masallaci ka fito ko kana wajen masallaci ka shigo masallaci ka ratsa ka wuce ba tare da ka zauna ba anan ne ake magana wasu suka ce ya halatta kana cikin masallaci kana da janaba ka fita janaba ta same ka kana cikin masallaci ka fita ba tare da sai kai taimama ba haka nan hanya ta biyo da kai sai ka ratsa ta cikin masallaci kana da kuma janaba to kana iya ka ratsa ya halatta wannan ita ce maganar da yanzu muke tattauna ba maganar da zama a cikin masallaci ba wannan mun dai shigo da ita ne za mu zo kanta mu ji abinda wasu malamai suka faɗa galibin malaman da muka ambata su suna cewa ya halatta a ratsa ta cikin masallaci ko da ana da janaba ya halatta daga cikin hujjar da suke bayarwa akwai hadisi sahihi ne a cikin musnad Imam Ahmad daga Abdullahi dan Abbas annabi sallallahu alaihi wa sallam sadda abwabal masjidi ghayra babi ali annabi sallallahu alaihi wasallam ya rufe kofofin sahabbai da sahabbai sun yi kofofin su daga gida kawai sai dai ka faɗo masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk waɗanda suke da kofofi a gidajen su suna jingire da masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka bude kofa ta nan za ka ka shigo kowanne sahabi kawai sai dai bude kofar sa sai ya shigo masallaci annabi ce to kowa ya toshe sai kofar
Ali, akwai ruwaya da ta zo illa kaukata Abubakar sai kofar Abubakar, sai da cewa wasu dauka wannan mankaba ce ga Ali shi kadai shi ya samu wannan martaba din. Annabi ya ce duk sahabbai su rufe kofofinsu da suke shigowa sanan masallaci sai kofa Ali kawai, wanda ya nuna cewa shi manzo sallallahu alaihi wasallama daga shi sai Ali, don haka babu wani wanda ya kai matsayin Ali cikin sahabbai, tunda duk an ce su toshe. Amma mu mun sani cewa hadisai da dama sun tabbata cewa Abubakar radiyallahu ta'ala anhu annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci shi ba ya bar kofarsa. Ibn Taymiyyah yana cewa ba falala ba ce, dan ba ta inda Ali zai shigo zai fito da gidansa sai ta nan, za a ce kai ya rusa masa gida ne ko kuwa za a hana shi fitowa. Ibn Taymiyyah yake ko ma waye a gidan nan inda Ali yake haka manzo Allah zai mata, ba da yana Ali ba, dan yana kofa ce ba ta hanyar da sauran sahabbai duk suna da mafita da za su bude kofar su fito, amma shi gidan nasa ba ta inda zai yi kofa sai ta nan, shi yasa aka ce an bar shi. Abubakar ma haka aka ce an bar masa. Saboda haka nan ina maganar ce ko ma wane ne ya samu kansa cikin irin wannan annabi zai masa wannan rangwamen. An gane ko? To ruwayar tana cewa fayadkhulu al-masjid junuban wa huwa tariquhu laysa lahu tariqun ghayru, a cikin musnad Imam Ahmad. Sai ya shigo masallaci yana da janaba, wato ya fita waje ko yana cikin gida zai fita waje yana da janaba, sai ya biyo ta cikin masallaci. Ruwaya ta ce laysa lahu tariqun ghayru, bai da wata hanyar da zai wuce sai nan, kaga zama larura cikin masallaci alhalin yana da janaba. Haka nan ya fitar da hadisi shi al-Ibn Abi Shayba a cikin Musannaf daga Jabir dan Abdullah sahabi ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da ku sani, yana cewa kana ahaduna yamshi fil masjid wa huwa junubun mujtazan, daya daga cikin mu musa habbai yakan ratsa ta cikin masallaci yana da janaba, wato yakan ratsa ya wuce ta cikin masallaci alhalin yana da janaba. Jabir dan Abdullah shi yake fadar wannan kamar yadda yake cikin musannaf na Ibn Abi Shayba. Haka nan Sa'id ibn Mansur a cikin littafin sa Sunan ya fitar da wannan ruwaya, haka nan Ibn Khuzaimah ya fitar da ita a cikin sahihin littafin sa cewa sahabbai suka shiga masallaci su turatsa a matsayin hanya alhalin suna da janaba. Zaid ibn Aslam kamar da ku sani tabi'i ne babba, yake cewa kana ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yamshuna fil masjid wa hum junubun, sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna tafiya cikin masallaci alhalin da janaba a jikin su, wannan yana cikin littafin al-Awsat na Ibn al-Munzir. To wasu malamai suka ce bai halatta ka ratsa kana da janaba ba sai in akwai larura, sai in akwai larura. Wannan wajhi ne a cikin mazhabar Imam Ahmad ibn Hanbal, kuma shine fadar yawaiwacin salaf magabata kamar Ikrima, kamar Masruk, kamar Ibrahim an-Nakhai, suna ganin inda larura da bukata kana iya kauce, in ba bukata ba da dalili, wato kawai ka zo zaka wuce nan cikin kana da janaba kawai sai ka keto ta nan, saboda ka ji ana darasi a gidan kaya an ce a shiga masallaci to bara ka fara dan bakawa, wucewa ka zo ba dalilin da zai saka shigo ta cikin masallaci, kawai kai zagaye kai tatale tale kawai ka tafi. A sai idan akwai dalili akwai larura. Shin takaita hanya yana daga cikin larura? Mutum ne in ya biyo ta cikin masallaci hanya za ta gajarta, in ya abin da zai yi zagaye ko na ga larura ce ya shigo ta cikin masallaci? Bukata ce ko bukata bace? Na yadda ba larura bace, bukata ce ko bukata bace? Wasu daga cikin malaman Hanabila suna ga shi kansa takaita hanya gajarta hanya bukata ce, tunda bukata ce kaga ya halatta. Wannan shine kaulin Al-Hasan al-Basri cewa ya halatta, kuma wajhi ne a mazhabar Shafi'iyya. Wannan shine kauli na farko cewa mai janaba zai iya ketawa cikin masallaci ko yana cikin masallaci zai iya fita. To akwai waɗanda suka ce ba haka ba, bai halatta mai janaba ya wuce ta cikin masallaci ba, in ya zama tilas sai ya shiga masallaci to sai ya taimama. Har Abu Hanifa yana cewa idan matafi ya zo yana neman ruwa sai ya zan babu ruwa sai ya shiga masallaci kuma ga jaraba a jikinsa, ya ce to sai ya zauna a waje ya taimama sannan ya shiga masallacin ya samo ruwan sannan ya fito, amma bai halatta ya shiga da jaraba ba a jikinsa. In yana ciki jaraba ta same shi kada ya bar ya tashi daga inda yake sai ya taimama sannan ya tsaka. An gane ku? Wato in kana waje sai ka taimama, in kana ciki ma taimama ta sara janaba ta same ka, ko ka tuna kana da janaba, ko kai bacci ka farka ka ji kana da kai janaba, to kakka motsa daga wajen ka in ji su sai ka taimama sannan ka tashi ka fita. Imam al-Bukhari ya kawo wannan babi don ya yi musu raddi, shi yasa ka ji ya ce babun idza zakara fil masjid annahu junubun yaqrudu kama huwa wala yataimama. Wani zai ce to me ya kawo kada ya taimama tunda dai da janaba a jikinsa dan menene kawai ba zai fita ba sai ya yi maganar taimama? A akwai wanda suka ce ba zai fita ba sai ya taimama. Mazhabar Abu Hanifa sun faɗa haka, su suna ganin ba zai fita ba sai ya yi taimama. Su hujjarsu wani hadisi da yake cikin sunan Abi Dawud, hadisin Jisra bintu Dujaja wacce ta rawaito daga Aisha radiyallahu anha cewa ma'aikin sallallahu alaihi wasallam yayi shela yana cewa inni la uhillu almasjida li ha'idin wala junub, ban halatta wa mai haila ko mai janaba shiga masallaci ba, ko ban halatta masallaci ga mai janaba ko mai haila ba. Suka ce to kaga anan annabi ya yi shela ya ce bai halatta masallaci ga mai janaba ko mai haila ba, kuma magana ce dunkulalliya ta kunshi wanda yake ciki ya taho ya fito ko kuma wanda yake waje ya shiga, don haka duk wanda zai shiga ko kuma yake ciki zai fita. A bisa hasken wannan hadisin suka ce sai ya yi taimama, in ba haka ba to ya yi abinda annabi bai halatta ba. Hadisin Jisra bai inganta ba, duk madarinsa duk kai kawansa ya biyo ta kan wannan mata Jisra bintu Dujaja wanda ba a san kowa ce ba, majhula ce, don haka hadisi ne dha'ifi, hadisi ne da bai inganta ba. An gane ku? Hadisi inni la uhillu almasjida li ha'idin wala junub, wannan bai inganta ba, daga Aisha aka rawaito shi, daga Ummu Salama aka rawaito shi, bai inganta ba. Wannan abin da ya shafi wucewa kenan, kaga ashe magana mafi inganci wanda yake cikin masallaci idan ya tuna yana da janaba ko janaba ta same shi alhalin yana cikin masallaci kai kansa tsaye ya fita abinsa ba tare da ya taimama ba, wanda yake waje hanya ta biyo da shi tilas ko bukata ta sa sai ya bi ta cikin masallaci, to yana iya wucewa babu komai a kansa, babu bukatar sai ya yi taimama sannan ya wuce, wanda ita ce maganar da tafi karfin dalilai, kuma shine abinda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka faɗa ya faru kuma ya rika faruwa a zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Saboda haka maganar Abu Hanifa da waɗanda sun goya masa baya ba ta da wani karfin dalili da za a dogara a kanta. To maganar zama a cikin masallaci alhali ana da janaba fa, za mu ga yawaicin malamai mazhabobin nan hudu duk ba su halatta ba, matuƙar kana da janaba ka fita, musamman ma janaba wani abu ne da za ka iya magance shi, ba wani abu ne da ya fi ƙarfin ka magance shi, saɓanin haila, ita haila wani abu ne da ba yadda mace za ta yi sai lokacinta ya wuce, amma kai janaba da ka fita za ka iya yin wanka, to kaga ba dalilin da zai sa kai ta zama da janaba alhalin kana da yadda za ka yi maganinta. Don haka wasu malamai suke bambancewa tsakanin matsalar mace mai haila da kuma wanda take wato wanda yake bai janaba ne, amma duk da haka an samu wasu malaman da suke ganin babu wani dalilin zai hana mai janaba ya zauna a masallaci in ya buƙaci haka, in buƙatar zaman ta kama shi ya zauna din babu komai. Suna cewa na farko akwai albara'atul asliya, tunda babu wani dalilin da ya haramta ko ya hana ƙarara sahihi sarihi, to ba dalilin kuma da zai sa wani ya zo ya haramta. Ibn Hazm ma yana cewa Allah annabi yana cewa waju'ilat liyal ardu kulluha masjidan wa tuhura, an samu duk doron kasa ya zama masallaci kenan yaya za a yi kenan kana da jaraba ina za ka sai ka yi tsuntsu ka shiga sararin samaniya kuwa duk inda kake a yadda wani hadisi yake na a cikin masallaci kake a gurin abin da masjid ne kuma yake cewa meye hujjar da zai sa a rarrabe tsakanin wannan masallaci ginanne da wanda ba ginanne ba wannan logic ne na Ibn Hazm kun san shi yana da karfin hujja al-Imam al-Muzani da Ibn al-Munzir da Zaid ibn Aslam cikin tabi'ai su sun tafi zuwa ga halaccin zaman mai janaba a cikin masallacin mutlaqan in an ce mutlaqan da dalura ba larura da bukata ba bukata da wucewa ko zama duk ya shiga ciki hujjar su hadisin Abu Huraira al-Muslimu la yanjus lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam za mu karanta shi a wannan babin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito sai ya tsaya Abu Huraira na hango shi sai ya doke ya shige wani lungu ya shige wata kwana da suka hadu Annabi sallallahu alaihi wasallam yace aina kunta ya Abu Huraira yace kuntu junuban ina ka shiga Abu Huraira yace a jaraba kike gare ni fakaristu an ujalisaka ala ghairi fahara sai naji ba na san zama tare da kai ba cikin tsarki ba fa qala sai manzo Allah yace da shi subhanallah innal mu'mina la yanjus subhanallah ai mu'mini ba ya zama najasa dan haka tunda shi ba najasa bane sauran abubuwan da suke abin nan tinsa fadalat tinsa irin su yawun sa gumin sa da sauransu duk ba najasa bane bari a ce in kai gumi wani ya taba najasa to masu cewa mai janaba zai iya zama a cikin masallaci sun yi hujja da wannan hadisin na Abu Huraira annabi ya ce da shi innal mu'mina la yanjus zaka iya zama tare da ni ko da kuwa da janaba a jikinka kuma suka ce ga mushriki yana mushriki an kawo shi masallaci an daure lokacin Subamah ibn Usal sayyidu bani Hanifa annabi sai aka kawo shi zuwa aka daure cikin dirka ta masallaci Allah ta innamal mushrikina najasun amma ga shi duk da an ce najasun ne sai aka daure shi a cikin masallaci kuma kai dai ba ka raba mushriki da najasa da janaba ba babu wani balagaggen mushriki da baya da najasa baya da janaba to gashi kuma annabi ya yadda ayi a sa shi a masallaci a daure ana iya kai shi ko ina a daure amma aka kawo shi masallaci suka ce in wannan ya halatta ga mushrikai ina ga mu'mini mai musulmi mai janaba ya shi za a hada shi zama a cikin masallaci to wannan shine hujjojin su na cewa zama a cikin masallacin shi kansa in mutum ya bukata zai iya yi ya kuwa gani in ka dubi maganganun magabata mafi yawancinsu suna cewa illa mujtahida suna fassara wala junuban illa abiri sabilin hatta taktasil suka ce an keɓance abiri sabil su suna fassara kamar Abdul Dan Abbas ya fassara ayat da wannan Ibn Dan Mas'ud ya fassara ayat da wannan waɗannan manya ne saboda haka kamar yadda Ibn Taymiya yake cewa shi mai janaba al'amarin shi ya fi kusa da a hana shi sama da a yaddan masa saboda shi yana da yadda zai magance mace mai janaba ba mai haila ita ce al'amarin ta yake da tunda ita ba yadda za ta yi sai lokacin ya wuce wannan ya faɗe shi ne lokacin da yake maganar karatun alkur'ani yana maganar karatun alkur'ani ga mai janaba ko mai haila ce shi mai janaba yana da yadda zai tsarki amma mai haila ba yadda zai tsarki to kaga ba za a hana ta kuma wata ibada idan tana da bukatar ta ba saboda kawai tana da haila wanda ba ta sa wa kanta ba kuma ba musulunci ne ya hana ta yin wannan abun ba a cikin wannan hadisi za mu ga yana cewa falamma qama fi musallahu zakara yayin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a gurin da zai yi sallah sai ya tuna cewa yana da janaba wannan yana nuna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita ya bar masallaci kafin yayi kabbara harama haka ne kafin yayi kabbara harama domin ya tsaya sai ya tuna sai ya fita je wanka ya dawo sannan ayi kabbara wannan shine zahirin ruwayar da take cikin sahihaini amma akwai ruwaya a cikin sunan Abi Dawud da sai Ibn Hibban daga Abu Bakr daga Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa annahu dakhala fi salati al-fajr fa kabbara ruwayar Abu Bakr ta ce ya fara sallar asubahi sai yayi kabbara kuma auma ilaihim sai dan ya nuna musu cewa ku tsaya inda kuke wato ya tuno yana jaraba sai ce ku tsaya inda kaga ita wannan ruwaya tana nuna sai da yayi kabbara sannan ya gano yana da jaraba sannan ya dakatar da su ya fita je wanka Malik a cikin muwatta shi ma ya rawaito ruwaya mursala daga Abu Ibn Abi Rabah cewa annahu sallallahu alaihi wasallam kabbara fi salatin min as-salawat thumma ashara biyadihi an imkutu annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kabbara a wata sallah sai yayi nuni sannan yayi nuni da hannunsa cewa an imkutu kudakata kaga ita ma wannan ruwaya tana nuna sai da yayi kabbara sabanin ruwaya da take gaban mu to shi yasa wasu malamai sai suka ce kalmar kabbara a cikin waɗannan ruwayoyi mu dauke ta da ma'anar arada an yukabbira dan ruwayoyin su hade wato yayi nufin kabbara sai yace ku dakata kaga kabbara bi ma'ana arada an yukabbira wannan kun san kuma sulubi ne kun san yana zuwa a cikin hadisai kamar a wannan hadisin ma da muka karanta na baya annabi sai idza tazala ai idza arada an yukabbira idza kuntum ila salati idan idza arada idza aradtum qiyama ila salati wasu kuma malamai suka ce ta yi ta zama waqi'a biyuti waqi'ar farko ita ce wannan ta Abu Huraira wannan kuma wata waqi'a ce da ban Abu Bakar yake gaya mana akwai waqi'a da ba a yi kabbara ba an dai yi iqama an yi iqama an daidaita sahu annabi sai ya tuna ba a yi kabbara ba akwai kuma waqi'a da sai da aka yi kabbara wannan ita ce waqi'a da Abu Bakar ya ruwaito wannan kafi iyas da kuma Abu al-Abbas al-Qurtubi sun yi nuni cewa zai yiwu hakan ta kasance waqi'a biyu Imam an-Nawawi shi ma ya fi karkata zuwa ga kasancewar waɗannan hadisai kowanne zaman kansa yake waqi'a biyu ta faru Ibn Hibban bisa ga al'adarsa shi ya ma tabbatar da cewa waqi'a biyu shi yana da irin wannan duk sanda ya ga hadisai biyu sun zo da abubuwa daban-daban sai yake waqi'a biyu idan baka ce waqi'a biyu bace ko baka yi wancan tawilin ba to ruwayar da take cikin sahihain ita ce gaba don ita ta karfin inganci bisa ta mai karfin isnadi zaka tafi zama ingantacciya a cikin ruwayar Darqutni da ya ruwaito wannan hadisi ta wani wajahi sai yake cewa inni kuntu junuban fanasitu an aghtasila annabi ya ce ina da janaba sai na manta in yi wanka kalmar da tazo a cikin wannan falamma qama fi musallahu zakara yatna tana nuna mantuwa duk da ba a faɗi mantuwan ba amma ba a cewa na tuna sai bayan an manta zaka ko ba a ce ya ce na manta ba kalmar zakara tana nufin ya manta haka nan a ruwayar Darqutni da fito karara da wannan lafazin fanasitu an aktasila kaga yana daga cikin abin da wannan hadisi yake nunawa halaccin faruwa mantuwa ga annabawa annabawa suna iya mantuwa laqad aina ila adam min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma kaga Allah ya ce fanasiya sai ya manta annabi adam annabi ne amma kuma ubangiji ya jingina masa mantuwa haka nan kissar annabi Musa alaihi salam da yaron Yusha ibnu Nun kun san shi ma Yusha annabi ne daga baya an bashi annabci to da cewa a wannan lokacin ta yi ka ce bai zama annabi ba saboda haka ba za ta zama hujja ba fa inni nasitu al-hut qala ara'aita idh awayna ila as-sakhrati fa inni nasitu al-huta wa ma ansanihu illa ash-shaytan akwai hadisai da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar hadisi Abdullahi dan Mas'ud wanda yana cikin sahihain annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa innama ana basharun mislukum ansa kama tansawna fa idza nasitu fadhakkiruni ni mutun ne kamar ku ina mantuwa kamar yanda kuke mantuwa idan na manta ku tunatar da ni lokacin da ya rabkanwa a sallah hadisin Abdullahi dan Mas'ud akwai hadisin zuliya dai ne a qusiratis salat amnatika qala kullu zalika lam yakun qala bala qad nasita kuma daga karshe da ya tambaye su Abubakar da Umar suka ce eh saraka abikai ya tabbata a lokacin yayi mantuwa, ashe annabawa sukan yi mantuwa sai dai ba abin da za su manta na shari'a sai ba su kitar da shi. Da Allah ya ce sanuqri'uka fala tansa illa ma sha Allah, za mu karantar da kai alqur'ani ba za ka manta ba sai abin da Ubangiji ya so, ma'ana ba za ka manta ba kafin kitarwar. Annab bai taɓa saukar masa da wata aya ya manta ba, amma yakan iya ya manta bayan ya isar. Shi yasa yake cewa rahimallahu abdan zakkarani ayatan kuntu unsituha, Allah ya ji kanwa ne ya tuna min wata aya da an mantar da ni ita. Saboda haka yakan iya samun mantuwa shine abin da yake illa ma sha Allah din, istisna'in da Ubangiji yayi, amma wannan yana kasancewa ba'da tabligh. To wannan hadisin ba yana daga cikin hadisan da za ka yi hujja da su a wannan babin, amma hadisin da ya zo cikin muwadda balagan, cikin balagiyat da zalim, cewa inni la ansa walakin unassa li usharri, ni ba na mantuwa, ana mantar da ni ne don in shar'anta, wannan bai inganta ba. Hadisi ne da duk waɗanda suka yi ta kwakulen su samo masa hanya isnadi cikakke ba su samu ba. Ibn Abdul Barr da ya yi wasilin balagati Malik duka ya zo ya ci karo da guda hudu da ya rasa inda zai samu musu isnadi, daga ciki akwai wannan hadisin inni la ansa. A cikin wannan hadisi akwai halaccin rabe tsakanin iqama da sallah, domin fadarsa da yake cewa fa salla yana nuna cewa ba a sake iqamar ba, iqamar farko da aka yi ita ce, a zahirinsa ba inda ya nuna an sake iqama. Wanda ya nuna kenan dan an rabe tsakanin sallah da iqama da magana ko da tafiya ko da wani aiki baya nuna iqamar ta lalace. Amma wannan za mu aje shi ne a halin larura, ko ko za mu sake shi ne haka kawai, mutum sai ya iqama sai ya je ci gaba da harkarsa, ya yi iqama sai wani ya zo ya ce kayansa sai ya je sallame shi abin da sani, ko za mu ɗauke shi a hali na larura irin wannan, za mu ɗauke shi a hali na larura. In hali na larura ya sa an samu tazara tsakanin iqama da sallah, wannan babu komai. Kaga annabi zuwa ya yi wanka, ka duba minti nawa za a samu fitansa daga masallaci, duk da ba tazara ba ce tsakanin masallacinsa da gidansa, kofa ce kawai zai buɗe shiga. Amma kafin ya je ya yi wankan ya dawo, Allah kalla za a samu 'yan mintuna da ba za su kasa biyar ba, suna kuma suna nan tsaye ya zo ya same su, kuma aka ɗora sallah akan wannan iqama ɗin. Amma aka samu doguwar tazara ko ba tare da dalili ba, to yana da kyau a sake iqama ɗin. Sannan malamai suka ce wannan hadisi yana nuna a al'amarin addini babu kunya. Kaga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yi abin nan nuna musu ya tuna yana da janaba, kuma ya dawo jikinsa yana abin nan, ko dai ya bayyana musu a lokacin ko kuma a sun fahimta, saboda ya dawo jikinsa yana da ruwa sai suka fahimci cewa ashe yana da janaba. Wanda har haka ta faru, wasu malamai suka ce idan haka ta faru ga mutum, maimakon ya fito kalare ya fada, sai ya kame hannunsa hancinsa kamar haɓo ya zo masa sai ya fita, kaga sai a fahimci kamar haɓo yake. Sannan wannan hadisi yana nuna mamu za su iya jiran liman a tsaye in akwai wata larura da za ta sa haka har ya je ya dawo. Kun ga wannan hadisin a tsaye suke, annabi sai ce makanakum, ku tsaya inda kuke, har ya je ya dawo suna tsaye aka ci gaba da sallah. Akwai hadisin Abu Qatada da yake cewa la taqumu hatta tarawni, idan qimatu salat fala taqumu hatta tarawni, idan aka iqama kar ku tashi sai kun gani. Wannan ya sha bamban da wannan, wannan halin larura ya an riga an yi iqama sun tsaya, to ba lalle ne su koma su zauna ba, sai su jira ya tsaye har ya je ya dawo. Idan kuma bai shigo ba, aka yi iqama ba lalle su tashi ba, sai su bari ya shigo, ne lada ne ya hango shi shi kadai, ko ya rike sun taho tare sai ya riga shigo a masallaci sai ya iqama, ba sharadi bane ku tashi tsaye sai kun ga liman ya shigo sannan ku tashi. Shine abin da hadisin Qatada yake nuna. Sannan kuma hadisin yana nuna ba laifi dan an yi iqama kuma an yi magana kafin ai kabbara harama. In ai kabbara harama ita ce take haramta magana tsakanin abin da take haramta magana a cikin sallah, sai yasa kiranta takbiratul ihram. amma ikama wannan ba ta hana a yi magana dan an yi ikama shi yasa idan an yi ikama liman zai ce a daidaita sahu ya yi magana ya ce ma wancan kai shigo kai yi baya wannan duk babu laifi baya kuma zama matsala a sallah wannan dai sune abinda shine abinda waɗannan hadisai biyu suka kunsa sai hadisin Musa alaihi salam da hadisin Ayyub alaihi salam wanda zamu karanta da kuma shubhar da wasu suka kawo akan hadisin Musa alaihi salam cewa yana wanka tsirara kuma yana wanka ya fito tsirara har ma kuma dutse ya tafi da tabuwarsa akwai shubha da wasu suke kawo suna karyata hadisin zamu bi su tabi ta kanta insha Allah a darasin mu na gaba bi iznillah wa sallallahu wasallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وأننا تيوى النبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا فتاة الماء من الماء يتيوى أنه بذي زما وجة أكام وطن دسكي قنن فترمني إمبا تهنية دساكي هنية شلع في أيابة ونية سيفة تهنية الدوكة aka dake shi har maniyin sai fita saboda zafin duka ba zai ko rashin lafiya ta sa maniyin yana fita saboda rashin lafiya wannan ba zai wanka ba wannan magana ce ta malamai da suke tarifin janaba abinda ake nufi janaba shine fitar maniyi ala wajhi siha ala wajhi shawa wato ya fita bisa hanya ta sha'awa hanya ta sha'awa ita ce hanya lafiyayyen hanya ko dai ta mafarki ko kuma ta hanyar kusantar mace wannan ita ce lafiyayyen hanyar da za ta sa ya fitar da mani ta hanyar sha'awa fitar mani ta hanyar sha'awa shine yake fita yana izan juna shine ubangiji ya faɗa cewa yakhruju min bayni sulbi kulika min ma'in dafi yakhruju min bayni sulbi wat tara'in falyanzur al insanu mimma khuliq khuliqa min ma'in dafi kaga wannan ya fassara maka alma'u din da yake cikin wannan hadisi alma'u dafiq shine wanda yake fita yana izar juna to dukkan fitar da zai yi ba ala wajhi siha ba to ba zai zama ma'un dafiq ba mutumin da ba shi rashin lafiya ta sa maniyin sai yake fita baya fita da wannan figar yana tunkudar juna haka nan wanda aka dake shi sai dai kai ba an gama dukan sai ga cewa liya jike wannan baya fita da wannan figa ta ma'un dafiq ma'un dafiq din da ake magana shine wannan alma'u din min alma'i alma'u min alma'i wato lokacin da mutum ya fitar da maniyin sa ta hanyar sha'awa shine zai yi wanka wannan dai shine abinda malamai suka faɗa sauran duk abinda suka faɗa duk zai shiga karkashin wannan bayanin cewa al-ghuslu mimma yakhruju la mimma yadkhulu haka ne haka nan wa in kuntum junuban ai ita janabar ake yi maka tafsirin ta tunda kalmar janaba ba wai tana nufin fitar mani ta kowane yanayi ba a tana shine wannan kalmar junuban din ita ce ake yi maka tafsirin ta in kai ka ce ba ita ce janaba ba to ka kana neman kai ma ka samo wani magabaci da zai fassara maka ita a yadda kai kake so ka fassara wanda yake a gaya masa ma'anar hadisin nahnu al-akhiruna as-sabiquna wanda in ka karanta hadisin duka ba in ka karanta hadisin duka za ka gane ma'anar sa nahnu al-akhiruna as-sabiquna mu ne al-umma ta karshe amma ko mu ne al-umma ta farko al-maqdi anhum qabla al-khalaiq sai ce mu za a fara yi wan hisabi a ranar gobe kiyama kafin a fara kowace al-umma da shi mu ne na karshe amma ko mu za a yi wa hisabi a ranar lahira kafin a fara yi wa sauran al'ummomi hisabi ba ka ga mun zama mu ne na ƙarshe ko mu ne a sabi kuna wannan ya ce don Allah malam ka taimake ni a gaskiya na kasance ina cutar da mutane kuma zuwa wajen wannan karatu naku da nake yi na fahimci cewa abinda nake yi ba mai kyau ba ne kuma insha Allahu na daina to amma har yanzu nakan tuna kusan duk mai haƙƙi a kaina don Allah ta yaya zan biya su don san da na cuce su ba su sani ba kuma wanda suka kuma to yana dai tambayar mafita yaya zai yi kuma ina roƙon ayi mun addu'a Allah ya ƙara shiriyata kuma ya bani ikon binsa ya bani ikon biyansu. Babu shakka bai yiwuwa ka ce kana cutar su baka sani ba, ma'ana baka san ba kyau ba sai yanzu. A'a, yake cewa zuwa wajen karatunku da nake yi yanzu na fahimci cewar abinda nake yi ba mai kyau bane. Bai yiwuwa a ce baka san ba mai kyau bane, sai dai ka ce ka tsorata, ka ji za ka koma ga Allah kuma ka tuba. Amma ba wai ai duk mutunci ya san ba daidai yake ba, dan shi ma ba zai so a masa nan ba, ko ba musulmi bane ko arne ne, ya san cuta wannan wani abu ne mafsur a fitra yake, tunda shi ba zai so ya mata ka ba. Zaka duk wanda yake cuta ya san cuta yake, zaka kai dai abinda zaka ce zuwa nan ya sa ka firgita ka tsorata kuma shari'a ta zo maka, wannan zai yiwu. Amma ba wai yanzu ne ka gane cewa abinda kake yi ba mai kyau bane. Kuma duk abinda ya shafi haƙƙin mutane, to tahallul shine ka biya su haƙƙin su, musamman ba mutanen nan ka san su kana iya tuna su. To dukkan dabarar da zaka yi ka isar musu da haƙƙin su yana da kyau. Idan kuɗi ne, ko da wata dabara zaka yi ba tare da sun san kai ne ba, ka san ka cuce shi a wasu kudade naira 10,000, ye wata hanya ka je kobar gidansa ka samu wani yaro ka nade kudin ka rubuta a takarda cewa na taba cutar ka 10,000, ka zika wani yaro ka zagaya ka budu a kai masa ya buda ya ga cewa wani ne da ya taba cutar sa 10,000 bai da masa 10,000 sa, kaga bai san kai ne ba, amma kuma ga haƙƙin sa ya je masa. Yadda kake ka samu dabarun da kai ka tuke shi, ina ga yanzu ma za ka iya tuno dabarun da za ka yi ka bayar masa da yake. A'a, wanda duk ya mutu sai ya yi masa sadaka da abinda ya san ya tuke shi, ya kwatanta abinda yake zanin ya tuke shi, ya yi masa sadaka Allah mai tsuwar masa. In kuma yana da ya san magadansa, ya kai wa magadan dukiyar. In ya san magadansa, da ya san mutum man a unguwa kaza yake ga 'ya'yansa suna nan, to yana iya zuwa ya ce ga shi wasu kuɗaɗen uwanku ne abu na yanzu na abinda na tuno, ina dubawa na tuno gashi na kamo shi kenan, ba tare da sun san cewa ta hanyar cuta. Ni ne na tabbata yadda ya san dabarar da ya cuce su, in ya so mayar musu da haƙƙinsu zai san dabarar da zai yi mayar musu da haƙƙinsu ba tare da an kai ruwa rana ba. Abinda yake gudu shi ne ya fito ƙarare ya je ce na cuce ka, don haka ina neman ka yafe ni, ga kuma dukiyarka zan mayar maka, watakila wannan da wani balli ya ma ke yadda cewa iya cutar da ya masa kenan, ƙarshe ya kai shi a ɗaure shi ya wahalar da shi. Idan zai ce a mun daɗe ko muna mu'amala da kai, ban yadda cewa haka iyakarta kenan ba. Sannan kuma wani ba zai iya duba cewa ai tun da yanzu ya tuba, ya tausaya masa shi ma ya ƙare masa addu'a Allah ya shiryar da zuciyarsa ba, wanda haka ya kamata. Mutumin da zai zo ce ni da gashi yadda nake, amma yanzu na fahimci abin da nake ba daidai ba ne, kamata ka yafe masa. To abinda a guje gaba kada ka sake yi kamar sa wa'azi, haka ya kamata. Inda a ce to sai dai mutane duk ba kowa ne yake haka ba, wani yana zuwa zai ci kwalas sai ce to Allah ya kama ka, Allah ya matsi bakin ka, addu'a da nake ta yi ce Allah ya nuna min kai, sai ya ta addu'a duk da Allah ya sa ya samu abin biya din ya biya. In ba da shi yanzu kada ya ji zai cewa shi ba zai biya ba, ya ta addu'a ya sa a ransa cewa duk sanda ya samu zai biya. Wannan shi ne abin da ya kamata ya sa a ransa. Idan har ya mutu bai iya biya ba, amma yana da niyyar biya, muna fatan Allah ya biya masa. Na ji wasu malamai suna cewa mijin Ummu Habiba ya yi ridda kafin ya mutu. Wannan akwai wannan ruwayar cewa shi mijinta Ubaydullah bin Jahsh ya yi ridda kafin ya mutu. Wannan akwai ta cikin ruwayar sira, sai dai ban san ingancinta ba, amma dai akwai wannan cewa ya yi ridda kafin ya mutu. Hadisin Imam An-Nasa'i daga Sufyan daga Hisham daga babansa daga Aisha, wannan Sufyan din ne Sufyan ibn Uyayna. Sufyan ibn Uyayna ake nufi, ba Sufyan al-Thawri ba. Wanda ya ce ina matsayin waɗannan maganganun da ake yawan yin su, zamani ne na Annabi Shahu, wannan bai dace ba, babu wani Annabi Shahu. Kalmar Annabi kalma ce mai tsada mai daraja,
ko yau tashin ko ko yau tashin annabawa nayi ya za a kai tashin annabawa wato baya da kokobo subhanallah wace baka annabawa haka suke tashi ba su da kokobo wani ai jahilci ne cikin annabawa ba masu wadata mun shafa da cewa annabi ibrahim yana da cikin masu mutumin da zai baki ya yanka musu dan mareki ai kasan ba mai ba karamin kudi bane wannan ba kuskure ne ba daidai bane kuma ba a jinginawa annabawa talauci Allah yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wajadaka a'ilan fa aghna annabi ubangiji ya wadatar da shi haka yana da wadata kawai dai shi ba marwaci bane da irin masu kudi marwata haka abinda ya samu yana rabarwa ne amma ba yana cikin rashi bane kace ka tashi irin wannan ba daga cikin tarbiya dalla da ake yin sallah wannan haka ne daman dalla da ake yin sallah wa yake yin sallah shine ai imanin wahtisaban wahtisaban shine ihtisabul ajr kana yi idan ka samu lada yunwa ba a yi mata la haula wannan bai dace ba kalmar la haula wala quwwata illa billah kalma ce ta isti'ana yayin da ka shiga abin nan wani hali ka ce la haula wala quwwata illa billah ba a rubuta la haula a sha ba ta dai dace ba gaskiya yan siyasa sukan ce ku taho mu shiga jirgin annabi Nuhu wato su shiga ka shiga fatinsu yau da a ce malamin sunna ne ya ce wa an bid'a ku zo mu shiga jirgin annabi Nuhu wannan daidai ne amma dan siyasa ce ku zo ku shiga jirgin annabi Nuhu wannan siyasa wannan kwatakwalin wannan da gwalin shi ne jirgin annabi Nuhu wannan bai dace ba kuna dai gani yaya batun siyasa take shi mai cewa ku za a shiga gobe kuma za ka je ya fito yana tsine mutu cewa ya gane a shirin karya to jirgin annabi Nuhu an taɓa samun haka a cikin da shi mai zai wanda zai faɗi wannan kuma gobe ku saurara sai kun ji shi a kowane gauta ya shigo kuma yana cewa ai shi da bai gane ba ne a shaida a zalibai ne yanzu ya dawo jam'iyyar adalci to kaga wannan wasa ne da malamin sunna mai kira zuwa ga gaskiya ya ce wa al'umma ku zo ku shiga jirga a daina nufin tafiyar sunna wanda daidai ne magabata suna cewa sunna jirgin annabi Nuhu ce kamar akwai maganar Ayyuba Sikhtiyani ya ce wa sunna tamassuku bi sunna safinatu Nuh as-sunnatu safinatu Nuh man tamassaka biha naja wa man takhallafa anha halak sunna jirgin annabi Nuhu ce wanda ya bi ya zo ya shiga ciki ya tsira wanda kuma ya ki shiga ciki ya halaka wannan mai sunna zai iya fadar haka don magana ɗaya ce sunna ita ce kadar kan tsira amma jami'a Allah ya sauke wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi